Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 25, 31 da kuma 49. Masarar mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kamun kai tsaye ta shushin gidajen rediyon amfani sarauniya fara FM Nomad FM Dalol da Niyya da tashar mutafiya Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A Ghana kuma ana jin mu ne a tashar Alpha Radio ta birnin Kumasi yayin da a duniyar gizo kuma koyaushe muna nan a viahausa.com ko ku sashenhausa.com. Masara assalamu alaikum barkamu da warhaka Abdulaziz Adili Toro ne daga nan birnin Washington DC tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke gabatar muku da shirin yau Alhamis 27 ga watan Disamba na shekarar 2018. Kafin ku shi abubuwan da muke tafe da shi zamu fara ne da kanun labarai.
Shugaban Amurka Donald Trump ya koma fadarsa a yau Alhamis bayan da ya kai wata ziyarar bazata ga dakaran Amurka da aka girki a Iraki. Wasu 'yan jaridar kasar Sudan sun tsunduma cikin yajin aiki don nuna goyon bayansu ga zanga-zangar adawa da ake yi wa gwamnatin shugaba Omar al-Bashir. Yau Alhamis, 'yan sanda a gabashin Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo sun harba harsasai da barkonan tsohuwa don wargaza wasu masu zanga-zanga da suka fusata saboda matakin da aka ɗauka na hana su yin zaben shugaban ƙasa ranar Lahadi.
Madalla to baran labaran duniya zamu leka taraba ku ji yadda ake ciki dangane da wasu masarantun gargajiyar jihar bayan wata takaddama ta biyo baya.
Tarobin sarakunan nan da muka nada yau muna so su koma gida su lura da mutanen su su zama uba gare kowanne.
A jamhuriyar Nijar kuma hukumomin kiwon lafiya sun ce sun gano maganin wata cuta da ke kashe dabbobi.
Ko da aka ce a gano ta a fara tarattama ga dabbobin nan wala an yi banna shakai bismillahi sun mutu sosai.
Bayan haka muna tafe da shirin lafiya uwar jiki amma duk sai bayan kun gama shirin labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Shugaban Amurka Donald Trump ya koma fadarsa a yau Alhamis bayan da ya kai wata ziyarar bazata ga dakaran Amurka da aka girki a Iraki. Wannan ce ziyararsa ta farko zuwa wani yanki da ake yaƙi a matsayin shugaban ƙasa kuma kusan a sirrance ya yi wannan tafiyar. Ban daɗe da dawowa daga ziyartar dakaran Amurka da ke Iraki da Jamus ba, abinda Trump ya rubuta kenan a shafinsa na Twitter bayan da ya isa gida. Ya kuma ce abu ɗaya da na tabbatar da shi shine muna da mutanen da ke wakiltar ƙasarmu, mutanen da suka san yadda ake cin nasara. A daren ranar Kirsimeti ne Trump da uwar gidansa Melania suka bar Washington don su kaiwa dakaru da manyan jami'an sojan Amurka ziyara su kuma gode masu akan aikin da suke yi da nasarorin da suka samu da kuma sadaukar da ran da suke yi bayan haka su yi masa barka da Kirsimeti. Abinda sakatariyar yada labaran fadar White House Sarah Sanders ta rubuta a shafinta na Twitter a jiya Laraba kenan. A lokacin da yake wa dakaran jawabi, Trump ya kara matakinsa na janye dakaran Amurka daga Syria. Yana mai cewa an karyawa 'yan ISIS lagu kuma an ruguza daular su. Wasu 'yan jaridar kasar Sudan sun tsunduma cikin yajin aiki don nuna goyon bayansu ga zanga-zangar adawa da ake yi da gwamnatin shugaba Omar al-Bashir. Yajin aikin na kwanaki uku da kungiyar 'yan jaridar Sudan ta sanar yau Alhamis shine mataki na baya-baya cikin jerin zanga-zanga a lokuta daban-daban da aka fara yi a fadin kasar tun ranar 19 ga watan nan na Disamba saboda karancin man fetur da abinci da kuma matsanancin karuwar farashin biredi. A karan farko cikin mako guda ba a samu rahoton wata sabuwar zanga-zanga ba a Sudan a yau Alhamis. Masu zanga-zangar sun yi tattaki zuwa fadar shugaban ƙasa da ke birnin Khartoum shekaran jiya Talata. Suna neman shugaba Bashir ya yi murabus daga mukaminsa. Bashir ya yi tar da masu zanga-zangar inda ya kwatanta su a matsayin maciya amanar ƙasa, sojan haya kuma. Amma shugaban ya yi alƙawarin ɗaukar matakan yin garan bawul ga tattalin arzikin ƙasar. Kungiyar kare haƙoƙin bil'adama ta Amnesty International a ranar Talata ta ce tana da sahihan rahotanni da suka nuna cewa dakaran gwamnati sun kashe masu zanga-zanga 37 a makon da ya gabata. Ta kuma zargi gwamnatin da yin amfani da ƙarfin da ya wuce kima akan masu zanga-zangar da ba sa ɗauke da makamai. A yau Alhamis, ‘yan sanda a gabashin Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Kongo sun harba harsasai da barkonan tsohuwa don wargaza wasu masu zanga-zanga da suka fusata saboda matakin da aka ɗauka na hana su yin zaben shugaban ƙasa ranar Lahadi. Masu zanga-zangar da yawa sun ƙona tayoyi, sun kuma lalata cibiyoyin da ake jinyar masu fama da cutar Ebola a birnin Beni, bayan da hukumar zaben Kongo ta ce za ta jinkirta zaɓe har sai watan Maris na baɗi a Beni da Butembo da garuruwan da ke kewaye, saboda ɓarkewar mummunar cutar Ebola da aka samu a yankin. Haka kuma hukumar zaben ta jinkirta yin zabe a birnin Yombe da ke yammacin kasar saboda rikicin kabilancin yankin. Masu zanga-zangar sun kuma yi tattaki zuwa ofishin zaben Beni don neman a ba su damar su kada kura'a a ranar Lahadi tare da sauran jama'ar kasar, kuma sun buƙaci shugaban hukumar yayi murabus. Garuruwan da aka dage zaben akwai masu adawa da shugaba Joseph Kabila mai barin gado sosai, shugaban da yake mulkin kasar tun bayan da aka kashe mahaifinsa a shekarar 2011. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jami'an kwastam a Amurka da ke tsaron bakin iyakar kasar sun ba da umarnin a yi wasu sauye-sauye wajen kulawa da yara 'yan ƙasa da shekaru 10, a yayin da ake jimamin rasuwar wani yaro ɗan ƙasar Guatemala mai shekaru 8 da haihuwa a hannun jami'an Amurka. Ma'aikatar tsaron cikin gidan Amurka da jami'an tsaron iyaka sun yi wani taron manema labarai jiya Laraba, inda suka ce sun kammala wani zagayen binciken lafiyar kusan duka yaran da ke hannun jami'an tsaron iyakar. Ɗaya daga cikin matakan da jami'an ke aiwatarwa bayan da yara biyu suka mutu a cikin wannan watan. Felipe Gomez Alonso, wani yaro ɗan ƙasar Guatemala, ya rasu 'yan mintoci kafin tsakar daren ranar 24 ga watan nan na Disamba, kafin a yi jana'izar wata yarinya 'yar shekaru 7 a ƙauyenta da ke Guatemala. A makon da ya gabata ne, Koriya ta Arewa ta sanar da cewa ba za ta dakatar da shirin makamanta na nukiliya ba, sai idan Amurka ta janye kalaman da ta kwatanta a matsayin barazanar nukiliyarta. Wani mai nazari a cibiyar da ke koyar da al'amuran da suka shafi Koriya ta Arewa, Youngwook Ryu, ya ce mutane da yawa sun yi zaton Koriya ta Arewa da Amurka da kuma Koriya ta Kudu na da mabambantan ra'ayoyi da fahimta akan dakatar da shirin makaman nukiliya. Manazarcin ya ƙara da cewa masana da masu fashin baki sun san cewa idan aka ce dakatar da shirin makaman nukiliya, Koriya ta Arewa na nufin janye dakaran Amurka mashigin koriyoyin biyu da kuma janye barazanar nukiliya Amurka ne.
A gaida Maryam Dauda, labaru ka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu sai rahotannin kuma za mu soma ne daga jihar Taraba, inda jihar Taraba da ke arewa maso gabasin Najeriya, inda za ku ji cewa an ɗaga darajar wasu sarakunan jihar domin ɗallafawa wajen inganta harkar tsaro a jihar. Kuma wannan na zuwa ne bayan farmaki da wasu suka kai gidan wani sarki na goshi da ke Fufule a arewacin Najeriya, a arewacin jihar, inda aka lalata fadar sarkin garin. Wakilin muryar Amurka a Taraba Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana da ƙarin bayani.
Kafin dai wannan bikin ba da sannan girma, sai da kuwa wasu suka kai hari a fadar sarkin kwaji da ke garin Fufule domin nuna adawarsu da na da sabon sarkin da aka yi Alhaji Umaru Buban Yala, wanda ya gaji sarauta daga mahaifinsa da ya rasu a kwanaki. Da yake jawabi ga sarakunan yayin ba da sannan girman, gwamnan jihar Taraba Architect Daria Dusan Isiyaku ya ce gwamnatinsa za ta ci gaba da mara sarakunan gargajiya domin kulla take biyan kuɗin sabulu ta fuskacin wanzar da zaman lafiya a jihar da ke faman farfadowa daga tashe-tashen hankula. Daga nan kuma sai gwamnan ya mika sannan girman ga sabon sarkin kwaji Umaru Buban Yala, da aka ɗaga darajar masarautar daga daraja ta uku zuwa ta biyu, da kuma wasu daga ta takwas da suka koma darajar hakimai masu daraja ta uku.
Sababbin sarakunan nan da muka nada yau, muna so su koma gida su lura da mutanensu, su zama uba a gare kowanne, ko har da ma baki a nasu cikin domin su zama uba gare su, su yi gaskiya, su ji tsoron Allah a duk aikin su da za su yi. Mu kuma a gwamnati muna bukace su su zama su ne number one na masu lura da security. In sun ji wani damuwa su gaya mana, sai mu dauki matakai mu sayar da wani damuwa a cikin wannan domin nasu. Roko na shi ne ku zauna tsaye, ku zauna da tsoro, kuma ku duba ku tabbatar mutanenmu suna zaman lafiya. Wanda kuma ba su samu sarata wannan karon ba, sai su yi hakuri. Haka waɗansu ma sun yi hakuri, yau kuma ya zama ranansu, kuma ku yi hakuri.
Da yake jawabi a madadin sarakunan da aka daga darajar sarkin jihar Ismaila Agwaru, ya kosa balaya cewa za su gaba da bada tasu gudumawa wajen ci gaban jihar.
Your Excellency, I assure you that I shall abide by the content of this oath of office.
Wannan ranar farin ciki ne a gare mu, kuma za mu bada namu gudumawa a matsayin sarakuna iyayen ƙasa domin samun zaman lafiya. Za mu yi aiki tukuru ba tare da nuna son kai ga wani ko wasu ba, domin a samu ci gaba a masarautunmu da jihar Taraba da ma ƙasa baki ɗaya. Wannan ne dai karo na biyu da gwamnan jihar Taraba ke daga darajar wasu masarautu a jihar. Sarakunan da aka daga darajar tasu a wannan biki sun ko hada da na kwajin Umaru Bubayala da Mr. Enoch Tanko Babe na sakin Dola, kana kuma da nagarin Tukun Ibrahim Esu da kuma sakin Ican Kurmi Ismaila Mai Wuya da kuma wasu ƙananan sarakuna a jihar. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na Murar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
A gaida Ibrahim Abdulaziz daga jihar Taraba. Yanzu kuma sai mu leƙa jamhuriyar Niger, inda hukumomin kiwon lafiyar dabbobi a ƙasar suka gano cutar nan mai kashe jakai da dawaki mai suna gurum. Sai dai ana iya cewa kamin a gano cutar masu jakai sun kuka sosai. Ga rahoton da wakilin mu Haruna Mamman Bako ya hada mana.
Yanzu haka ana iya cewa hukumomin kiwon lafiyar dabbobi a jamhuriyar Niger sun gano kowace irin cuta ce ke kashe jakkai da dawakai da ake cema gulum, kamar yanda shugaban ma'aikatar kiwon lafiyar dabbobi na birnin Kwanni cewa da Malam Ibrahim Gadaje ya yi mana ƙarin bayani a yau din nan. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da ake iya cewa bayan da dama daga cikin jakkan da madawaki sun mutu sanadiyar kamuwa da wannan cutar mai suna gulum, wadda aka gano bayan binciken da hukumomin kasar suka yi, haka ma da irin magungunan da ya kamata a yi amfani da su domin tunkarata daya daga cikin garuruwan da suka yi fama da wannan matsalar shi ne masalata a cikin da'irar birnin Kwanni a cikin jihar Tawa. Kuma hakimin garin cewa da Dagel Ibro Dan Ama ya yi marhabin da gano cutar, sai dai ya ce ko an ci goro an sha bauri.
Ko da aka ce a gano ta a fara tarattama ga dabbobin nan, wallahi an yi banna. Jakai fisibilillahi sun mutu sosai. Mu ko nan ƙauye jakai abin alfahari na gare mu. Su muke ɗaukar ruwa, su muke ɗaukar damma, su muke ɗaukar kara, aiki dai na yau da kullum suna muke yi. In magari za ka baka da kuɗin kabu-kabu, in ka ga kare na ƙafafuwan ka kana iya majakin ka kahu ka hau ka tahi.
Su ma mazamna karkara da jakan ko dawaki ke taimakawa wajen yin ayyukan yau da kullum sun yi marhabin da gano cutar, amma sun yi kira ga hukumomin ƙasar.
Abdu Nawaw duci jika uka mu dai wanga ciyo gare wanda an ka ce an gano wanga ciyan, to likitoci muna hakokin wasu taho su taimaka muna bisa ga wanga al'amarin ciyon da ya samu jakai.
Rana Isa, muna buƙatar maganin da an ka ce an samu ainihi a zaka a taimaka mu bisa shan gana mu jakai. Suna attahiyan mu, suna accinan mu, su accinan mu suka dauko mana muka kan taki da su, su dauko mana hatsi, su dauko mana kara daji.
Tun tashi mu ban mutum gani ilimi ba ni a zaman sarkin Borno na masalaka, ya zan alloba ga dabbobi sannan alloba ga dabbobi inda Allah mai arziki ne za a ban ga dabbobi na zamana inda ga mutane da abin yanzu ina ganin nan ma nan masalata jaki wanda an kafa da an ga kai rami an ga kada wanda cikin rami wanda ya mutu to ban kirga ma nawa ne
Haruna mamman bako na birnin Kwanni sashin Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
mun gode Haruna mamman bako yanzu kuma ga shirinmu na gaba
Mai sauraro barkanmu da warhaka barka da sake kasancewa tare da mu a daidai wannan lokaci a kuma wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar A cikin shirin namu na lafiya uwar jiki Za mu yi magana ne akan ciwon hauka na kare wato rabies a turanci kuma wasu kwayoyin cuta ne da ake samu ta yawun dabbobin da suke dauke da cutar tare da ni a cikin shirin akwai kwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir dake aiki da shahararren asibitin Nizamiya na kasar Turkiya dake Abuja likita barkanmu da warhaka
ko za ka yi wa masu sauraron mu karin bayani akan ciwon hauka na kare wato rabies a turanci
Rabies ko ciwon hauka na kare wata cuta ce wadda wata kwayar cuta nau'in virus da ake cewa rabies virus take kawowa kuma cuta ce mai matsala gaske saboda mafi yawancin lokaci idan dai ta kama mutum kusan ko da yaushe mutuwa ake kusan daga ajan 1902 zuwa yau kusan duk wanda ya samu cutar nan kusan za a ce ya mutu
to duk da dai gashi cutar an ce ciwon hauka ne na kare ko ta yaya mutum yake kamuwa da wannan cuta
to abin da ke faruwa shine banda kare akwai wasu dabbobi da zasu yada wannan cuta sai dai fiye da kashi 99 cutar ta kare ake ganin ta abin da yake faruwa idan kare ko ya gushi mutum ko yawun sa ya taba mutum ko ta hanyar cizo da sauransu ko da ta wasa da shi shine wannan kwayar virus din sai ta shiga jikin mutum idan kuma ta shiga jikin mutum sai ta bi ta hanyar ita kuma laka sai ta zo har zuwa kwakwalwa ana iya daukar ta ta wasu dabbobi ko da mage ce idan misali magen tana da mu'amala da karen da ya samu wannan cuta akan same ta ta hanyar jemagu musamman mutanen da sana'ar su ne ko yawon bude ido ko su shiga inda jemage yake zai iya yada wannan cuta amma dai tafi yawa ga kare shi kuma karen nan ko ya akai mu'amala da yawun sa ko ya kushi mutum ko ya ciji mutum to zai iya sa cutar nan
to banda mage ko kuliya da kuma jemage da karnuka kamar yadda kai bayani shin akwai wasu dabbobi kuma da suke dauke da wannan cuta ta hauka na kare wato rabies
to idan aka samu karen yana wasa da wasu dabbobi ko da na gida ne zai iya samu wannan cuta sannan kuma idan ya ciji mutum ya samu cutar shi kanshi mutum din zai iya yada ta zuwa wani mutumin misali ko ta shi mutumin ya sa ko yawun sa ko jinin shi ko cizo da sauransu saboda haka idan karen yasa ya kamu da cutar zai iya sa wasu dabbobi zai iya sa mutum to shi ma mutum din ko wasu dabbobin ko da na gida ne in suka samu matsala za su iya sa mutum
na'am to kamar yadda kai maganan dabbobin gida wani lokacin zaka ga a gida an aje kamar mage da kare wani lokacin har da kaji da tsuntsaye haka shin su ma sukan iya daukan cutar misali kuma idan kaza ta dauka aka yanka aka ci ita ma ta gurbata ko kuma naman zai iya kawo wani illa ga dan adam
babu rubuce akan misali kare ya sawa kaza misali to amma a tsuntsaye kamar jemage na ta tabbata jemage na iya daukar wannan kwayoyin cuta kuma ya yada ta kin ga kenan za ta iya yaduwa ko da a cikin tsuntsaye din sannan idan an riga an dafa ai kwayoyin cuta za su mutu suma saboda kuma za su iya yaduwa ta wannan hanya ba
likita kamar idan dabbar da ke fama da wannan cuta musamman ma kare ta ciji mutum yaya ya kamata wani mataki ya kamata a dauka
to matakin farko shine a take a wurin a sa ruwa da sabulu a wanke wannan rauni sannan a garzaya asibiti a asibiti za su yi wanke ciwon sannan akwai magani da ake cewa immunoglobulin abinda yake shine yana kare kamar garkuwar jiki ne wanda zai aiki yanzu saboda ya hana yaduwar ita wannan kwaya ta virus din da ta shiga, sannan a fara allurar rigakafin. Kamar shi ciwon karan nan, kusan allurar rigakafin guda biyar ne za a yi wa mutum cikin kwana 28, cikin sati hudu kenan. Shine abu na farko da za a yi. Sannan duk lokacin da aka samu cizon karan nan da buƙatar a je asibiti sai sun tabbatar da shin karan nan an mai allurar rigakafin, saboda akwai allurar rigakafi da ake yi wa karnuka saboda wannan cuta. Da can za ki ga kowane kare sai da license a wuyan shi. Akwai lokacin da gwamnatin Najeriya ta sa doka, idan aka ga kare babu license a jikin shi, ta sa jami'an tsaro su harbe shi. Wannan dalilin da yasa ya faru din, saboda ai kokarin maganin yaduwar wannan cuta ce. Kuma a lokacin kafin a ba kare license din, sai an tabbata an yi masa wannan alluran rigakafin. Shine dalilin da yasa aka yi wancan. Saboda haka idan aka je asibiti za a tabbatar shin karen nan ya samu alluran nan ko bai samu ba. Sannan shi kuma wanda aka ci za a yi mai wannan allura. Sannan karen za a aje shi a asibiti da za a tabbatar da yanayin ma cizon shin karen nan. Haka nan yazo ci je ka ko wasa kake da shi ko tso kana da, duk dai alamu da zai tabbatar da cewar karen yana da alamun cutar za a bincika, sannan a dau matakin da ya kamata.
To likita, menene hatsarin cutar ga dan adam idan har ba a dauki matakin gaggawa ba?
To hatsarin ta shine duk wanda ya samu cutar har ya fara samun alamun cutar, daga 1902 zuwa yau kusan babu mutum ɗaya da za a ce ya samu cutar nan kuma ya warke. Kusan duk wanda ya kama kusan ya mutu a rubuce. Babu wani wanda aka tabbatar da wannan cutar ce kuma ya same ta ya warke. Kusan duk wanda ya samu cutar nan har ya samu alamun cutar nan, to fa bai tashi ba.
To likita, idan karen da ke dauke da wannan cuta ta rabies ko kuma hauka ya ciji mutum, kamar tsawon wani lokaci take kafin ma cutar ta yada jikin dan adam?
To tana iya daukar lokacin kuma ya bambanta sosai. Wasu cikin kwana 10 za ta iya nunawa, wasu kuma tana iya kai har kusan sati 4 zuwa sati 5 kafin ta nuna.
To likita, daga ƙarshe wacce shawara zaka ba masu sauraron mu domin kula da dabbobin su don gujewa daga kamuwa da cutar da ma wasu cututtuka baki daya?
To da buƙatar, idan mutum da har yana buƙatar ya aje misali karen nan, to ya tabbatar da cewa ya bashi allurar rigakafin da ya kamata, sannan kuma ya hana shi yawo cikin al'umma musamman da rana. Sai idan lokacin da ake buƙatar a sake shi ne, misali da dare a yi. Sannan al'umma a unguwanninsu su kula, duk lokacin da aka ga wani bakon kare da ba a tabbatar da mai shi ba, to a ɗau mataki. Zai iya yiwuwa karen nan daga wani wuri yake ko cutar ce ma ta sa ya haukace ya dimance ya shigo cikin al'umma, kuma zai iya zama fitina ga al'umma. Saboda haka a ɗau mataki, sannan a sanar da jami'an tsaro. Sannan idan aka samu mutum ɗaya da cutar nan da ake tunanin cutar rabies ce, dole a sanar da al'ummo hukumomin da haƙƙinsu ne su ɗauki matakin da ya kamata.
Ta masu sauraron mu, kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma kai tsaye za mu je ga ansa tambayoyin da kuka aiko mana. Wannan tambaya ce daga Adamu Habu Umar Inyanga, ƙaramar hukumar Taura jihar Jigawa. VOA, ina so ku tambaya min likita, shin yawaita cin goro na da wata illa ne ga lafiyar ɗan adam?
Gaskiya ne, yawaita cin goro yana da illa, saboda akwai sinadarai a cikin goron nan, musamman sinadarin caffeine, yana iya sa matsaloli da dama. Misali idan kana da ciwon alsa, zai iya rinka ta da shi. Kamar yadda dai ka san, kafin da yake cikin kofi da sigari, to haka shi ma kafin akwai shi a goron nan, kuma zai iya tada kamar misali ciwon illa. Sannan sabo yana sa mutum ya samu tsananin sabo da har idan bai ci ba zai ji kamar ba shi da lafiya. Waɗannan su ne matsalolin da ke tattare da yawancin shi.
To misali mutum ba shi da ciwon ulsa kamar yadda kai bayani, shin yakan haifar da wani ciwo shi karan kanshi cin goron, yakan haifar da wani ciwo?
To akwai wanda saboda sun saba da shi, za su iya zama su wani ba su ci abinci ba, amma indai sun samu goron da za su ci, to kin ga wannan a kaikaice ya haifar da matsala, kuma dan lokaci ne kawai ake jira amma za a samu matsala da cikin.
To ga kuma tambaya daga Buba Mai Goro Gashuwa. Yace dan Allah likita ya min cikakken bayani akan shan nonon shanu ko na akuya. Yana sa zazzabi ne ko yana ƙara lafiya?
To Malam Buba, shan nonon shanu ko na akuya baya sa zazzabi ko wani rashin lafiya. Akan iya samun saniya da bata da lafiya, misali tana da cutar tarin tuberculosis, cutar TB. Bincike ya nuna cewa irin wannan idan aka tatsi nonon nan wanda a take ba wani sarrafa shi ba aka sha, za a iya daukar kwayar wannan cuta, amma in ba haka ba babu wani dalili da zai sa ya kawo wani zazzabi.
Na'am, ya kuma ce amfanin man shanu shi ma yana sa jinya ne?
To idan aka yi amfani da shi ba tare da an yi fiye da kima ba, babu wani matsala. Amma kowane mai ne idan aka yi amfani da shi fiye da kima zai iya kawo matsala.
Wannan ya ce assalamu alaikum, da fatan likita ya zo lafiya. Wai shin likita, waɗanne irin mataki ya kamata mutum ya ɗauka idan yana kaki da jini? Masu tambaya ya haya Danno Azare da Ɗahiru Mai Shago Hanafari.
To matakin farko ya je asibiti, saboda kaki da jinin nan zai iya zama wasu matsaloli da dama. Zai iya zama matsala ce daga makogoro, kuma matsalan nan za ta iya zama karama, za ta iya kuma zama babba. Saboda haka da bukata ya je asibiti, saboda a tabbatar da shin me ya kawo kaki da jini, saboda bai kamata a yi kaki da jini ba.
Masu sauraron mu, da fatan kun ji daɗin kasancewa da shirin lafiya uwar jiki. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin, wato
Dr. Lawal Musa Tahir,
sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar, nake cewa mu kasance lafiya.
Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana ta hanyar email.
Saƙonmu na farko a yau ya fito daga Yahaya Danno Azare tare da Prince Tasi bin Abdullah Azare, jihar Bauchi, inda suka ce, salam BOA Hausa, muna kira ga gwamnatin shugaba Buhari ta Najeriya da ta sanya dokar ta ɓaci a cikin jihar Zamfara. Saƙonmu na ƙarshe ya fito daga Usman Shitu Mahuta, inda ya ce, hakika kiraye-kirayen da wasu ƙungiyoyi ke yi ga gwamnatin tarayya kan ta ɗauki matakin kakaba dokar ta ɓaci a jihar Zamfara sakamakon dagulewar matsalar tsaro da ta addabi jihar, wani abin duba ne idan aka yi la'akari da yadda rayuka da dukiyoyin al'umma ke salwanta a duk ranar Allah. Da fatan wannan kira zai isa ga kunnuwan da aka yi domin su, da fatan Allah ya kawo mana zaman lafiya da kwanciyar hankali a jihar Zamfara da ma Najeriya baki daya. Amin.
Madalla, yanzu kuma ga shirinmu na ƙarshe, labarai takaice kafin mu yi sallama da ku.
To a takaice, shugaban Amurka Donald Trump ya koma fadarsa a yau Alhamis, bayan da ya kai wata ziyarar bazata ga dakaran Amurka da aka girki a Iraki. Wannan ce ziyararsa ta farko zuwa wani yanki da ake yaƙi a matsayin shugaban ƙasa, kuma kusan a sirrance ya yi wannan tafiyar. Wasu 'yan jaridar kasar Sudan sun tsandama cikin yajin aiki don nuna goyon bayansu ga zanga-zangar adawa da ake yi ga gwamnatin shugaba Omar al-Bashir. Yajin aikin na kwanaki uku da kungiyar 'yan jaridar Sudan ta sanar yau Alhamis shi ne mataki na baya-baya cikin jerin zanga-zanga a lokuta daban-daban da aka fara yi a faɗin ƙasar tun ranar 19 ga watan nan na Disamba, saboda ƙarancin man fetur da abinci da kuma matsanancin ƙaruwar farashin biredi. Yau Alhamis, 'yan sanda a gabashin Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Kongo sun harba harsasai da barkunan tsohuwa don wargaza wasu masu zanga-zanga da saka fusata, saboda matakin da aka ɗauka na hana sayin zaben shugaban ƙasa ranar Lahadi.
Da takaitattun labar muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma mun dawo da shirinmu na ƙarfe 9:30 na da ɗauke da wasu shirye-shirye da rahotanni, inda za mu buɗe layukanmu ku kira ku bayyana muna ra'ayinku kan yadda kuke ganin za a shawo kan matsalar ƙwararrar baƙin haure ko 'yanci rani daga nahiyar Afirka zuwa ƙasashen Turai. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin, da kuma Julie da ta haɗa shirin da ba da umarni, sai injin namu Danni ne na Abdulaziz Adili Turo ke cewa muna lafiya. Yanzu kuma ga shirin matasa na yau da gobe. Thank you.